إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 22 ga watan Rabi'ul Awwal hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan Goma 2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala ta mu mai albarka al-usulu thalatha wallafar al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wanda wannan shine zai zama darasin mu na 13 a cikin wannan risala muna cikin al-aslu thani dan risalan ta kunshi wasu asalai ne guda uku al-usulu thalatha wanda mun karanta asalin farko shine ma'rifatul abdi rabbahu idan muna cikin asali na biyu wanda shine ma'rifatul islami ko ma'rifatu dinil islami bil adilla sanin menene addinin musulunci da dalilai da hujjoji wanda malam yace shi addinin musuluncin ya kasu hawa uku ne yana da maratib guda uku martaba ta farko al-islam wanda muka kammala bayani akan ta tare da rukunanta martaba ta biyu ita ce al-iman wanda muke magana akai wanda shi ma wato wannan martaba ta al-iman ta kunshi rukunai guda shida wanda ake ce musu arkanul iman wanda daga ciki mun ambaci rukunai guda hudu mun ambaci al-imanu billah da kuma bayani akan sa da abin da ya kunsa da fa'idodin sa da abin da yake haifarwa na tasiri a cikin imanin mutum sannan muka zo muka ambaci al-imanu bil mala'ika sannan muka ambaci al-imanu bir rusuli alaihi musallatu wassalam sannan muka ambaci al-imanu bil kutubis samawiyya an gane ko duka karkashin hadisin nan na jibril wanda annabi ya bayyana masa rukunan imani shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi to iya nan muka tsaya zaka yau zamu tashi rukuni na biyar wanda shine wal yawmil akhir an gane yana daga cikin rukunan imani shine imani da ranar lahira wannan rukuni yana daga cikin rukuni mafi muhimmanci daga cikin arkan din nan guda shida yana da wani tasiri matuƙa a tattare da imanin mutum shi yasa galibi zaka ga wasu ayoyin alqur'ani idan suka zo suka ambaci imani da Allah ba sa ambaton sauran rukunai sai su ce wal yawmil akhir sai su ce wato wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira sai su ce imani sai su ambaci imani da Allah da kuma ranar lahira akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani wanda zaka ga haka wato da wannan suke zuwa yace al-imanu billahi wato allazina amanu billahi wal yawmil akhir innal ladzina amanu billahi ko babu ayat da ta zo da wannan lafazin ba wanda zai tuno min ayat da ta yi magana cikin farkon suratul baqara din nan bawo da ta yi magana akan wannan farkon suratul baqara عند الله سبحانه وتعالى كتاب هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا سيأك كهو مغانا اللاهرة سيأكج أنشكما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم صاجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر كذا يؤمنون بالله واليوم الآخر سنعين إيماني دا الله دا كمران الله را كذا سيأكا تألك سوران أركان دا سيأكا أمبتشي إيماني دا الله كتلي كما سيأكا تألك سيأكا تي واليوم الآخر دليلي كوا سوى دا غالبي مشركا مكة سنع إنكاري دا رانا الكيامة بس يرد الكيامة ذات الصيابة سنع إن هي إلا حياتنا الدنيا al'amarin ba komai bane face rayuwar mu ce ta duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr mu mutu mu rayu ba abin da yake halaka mu sai zamani idan ka dade ka tsufa sai ka mutu dan haka ba wani maganan tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan aurere da dama inda suke inkarin tashin alkiyama to akan wannan shi yasa galibi in aka ambaci imani da Allah sai a ce kuma wal yawmin akhir haka wannan rukuni ne mai matukar muhimmanci daga cikin arkanul iman shi yasa watakila karatun mu gaba daya kare akan bayanin wannan rukuni da kuma muhimmancin sa da tafasil akan sa idan aka ce al yawmul akhir ma'ana sa da Hausa shine ranan karshe shine kuma yawmul qiyama shine ranan alqiyama da haka yana da sunaye da dama da aka ambata a cikin alqur'ani irin su yawmut talaq yawmut tanad yawmut taghabun yawmut tubla sarair da sauransu rana ce wadda ake tashin mutane daga cikin kaburburan su domin ayi musu hisabi ayi musu sakamakon ayi basu sakamakon ayyukan su ko na alkhairi ko na sharri an kira shi da wannan sunan saboda ba wani yini da zai biyo bayan sa shine yinin karshe daga shi ba wani yini da zai biyo baya domin daga wannan inin ne yan aljanna za su tabbata a cikin gidajensu na aljanna dan wuta su ma su tabbata a cikin gidajensu na wuta daga ba wani yini da zai biyo baya shi yasa ake ce masa yawmul akhir ranan karshe to imani da ranar lahira yana kunsar abubuwa guda uku kafin ka shiga cikin wanda suka yi imani da ranar lahira hakikanin imani to sai ka yarda da abubuwa guda uku wanda duka suna da alaka da imani da ranar lahira abu na farko sai kai imani da tashi bayan mutuwa al-imanu bil ba'thi shine wato rayar da matattu sai kai imani cewa duk wanda ya mutu zai tashi za a tashe shi bayan mutuwa kuma wannan tashin zai kasance ne a lokacin da za a yi busan kafo na biyu wanda mutane za su tashi a gaban ubangijinsu za su tashi domin ubangijinsu ba takalmi ba sutura a jikin su ba kaciya a tare da su Allah ta'ala ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin yace kamar yanda muka fara halitta a karan farko to haka zamu sake mai da ita yace kuma wannan wa'dan alaina alqawli ne da yake kan mu da muka daukan mu kan mu insha Allah inna kunna fa'ilin lalle mu masu aikatawa ne a suratul anbiya'i aya ta 104 dan haka tashi bayan mutuwa abane da yake tabbatacce alqur'ani ya tabbatar da shi sunna ta tabbatar da shi ijma'in malamai ya tabbatar da shi ijma'in musulmi Allah ta'ala yace summa innakum ba'da zalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan lalle ku bayan wannan za ku mutu za a karbi rayukan ku sannan kuma a ranar alqiyama za a tashe ku bayan mutuwa a suratul mu'minuna daga aya ta 15 zuwa ta 16 a hadisi annabi yace yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati huffatun gharlan za a tashi mutare a ranar gobe kiyama ba takalmi sannan haka za su tashi ba kaciya hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka musulmi suka yi ijma'i akan tabbatuwar tashin alkiyama wanda shine wato abinda yake tabbatar da hikimar ubangiji domin hikimar ubangiji ta hukunta ya sanya wa wannan halittar makoma wanda za a sakanka musu a wannan makomar akan abinda aka kallafa musu akan harshen manzanni Allah ya kallafa musu wasu ayyuka ta harshen manzanninsa to kenan dole a samu wata rana da za ta zo wanda za a sakanka musu akan wannan abinda aka kallafa musu an gane shesa Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un, tsammani kuke yi mun halice ku ne haka kawai abasan kaman dabbobi ku zo ku rayu ba wata manufa. Dabbobin ma ai da manufa aka halice su, manufar halittar su don su taimaka muku, litastawu ala zuhuriha, wasu kuma wa alaiha wa alal fulki tuhmalun, wasu kuma kuna ci daga namanta, fiha rukubukum wa minha ta'kulun wa minha ta'kulun, wasu daga cikin dabbobin kuna cin su. Allah ya halice su da manufa, wannan manufar don su taimaka muku akan abin da kuke yake ba ku wahala, sannan kuma an halatta muku cin naman wasu daga cikin dabbobin. To ta yaya ku za a halice ku ba wata manufa, kawai ka zo ka rayu yanda kake so ka mutu shikenan daga duniya sai ka duna, ba wani abin da zai biyo baya, kaga ba zai yi ba. Dan haka ko kai ne aka ce kayi aiki ka gina daki, aka ce aure zaka yi kace a'a, shago ne kace a'a, ciyawa zaka ajje kace a'a, to dan mai kai dakin kace haka kawai ba wata ba wani dalili, kawai ni dai na gina dakin ne, haka za a dauke ka a matsayin mai maran hankali ko maran tunani, dan an san dan adam baya yin abu ba wata manufa, to kai ma baka yin abu sai da manufa balanta na Allah subhanahu wataala. Lallai akwai manufar da ta sa aka halice mu, shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabin sa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad, lalle wannan da ya farlanta maka alqur'ani to zai mayar da kai zuwa ga makoma wanda ita ce alqiyama, inda kowa zai je ya fuskanci hisabi. To wannan shine abu na farko da ake so ka yadda da shi daga cikin abubuwa guda uku, shine ka yadda cewa bayan mutuwa za a tashi. Abu na biyu al-iman bil hisabi wal jaza, sai kai imani da hisabi da sakamako, cewa za a yi wa bayin Allah hisabi, Allah zai yi wa bayinsa hisabi, kuma kowa a yi masa sakamako akan aikinsa, kowa za a yi masa sakayya akan aikinsa, a saka masa akan abin da ya aikata, wanda kuma alqur'ani da sunna da ijma'i ya tabbatar da wannan. Allah ta'ala ya ce inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, lalle zuwa gare mu makomar su take, sannan kuma lalle akan mu hisabun su yake, wana za mu musu hisabi da binciken ayyukansu. A wata aya yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki to yana da 10 irin sa, za a linka masa shi so 10, wanda yazo da mummuna kuma ba za a sakan ka masa ba sai daidai da abin da ya aikata, dan su bayi ba za a zalunce su ba, Allah baya zalunci. Yace wana da ul mawazin al qist al yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a, yace za mu dora sakelai saki wato ma'aunai sakeli na awo na adalci, al mawazin aka ambace shi da jam'i, sakelai na awo wato na adalci a ranar gobe kiyama, fala tuzlamu nafsun shay'a, daka ba za a zalunci wata rai da wani abu ba, wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha, abinda mutum ya aikata ko daidai da kwayar komayya ne, daidai da kwayar komayya wato mafi kankantar halitta kenan, mutum ya aikata a taina bihi za mu zo masa da shi a ranar gobe kiyama, za a dora masa shi akan sikeli, wa kafa bina hasibin, Allah ya ce mun isa mu kadai mu zama masu hisabi. Wannan ayoyin alqur'ani kenan da suke tabbatar da cewa za a yi hisabi. Hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi da mahaifinsa, manzo Allah yana cewa inna Allaha yudni almu'mina fayadau alayhi kana fahu wayasturuhu, Allah subhanahu wa ta'ala zai kusanto da bawansa mu'mini sai ya dora masa suturansa da kariyarsa, wayasturuhu sai ya suturce shi babu mai ganin sa daga shi sai shi, fayaqulu sai ya ce ma wannan bawa nashi mai imani, ata'rifu dhanba kaza, ata'rifu dhanba kaza, ka san laifinka kaza da ka aikata, ka san laifinka kaza da ka aikata, fayaqulu na'am ay rabbi, yace kwarai ya ubangiji na, na sani na san na aikata na sani, hatta idha qarrarahu bi dhunubihi, har sai idan Allah ya tabbatar masa dukkan zanubansa, wara'a annahu qad halaka, har ma yana ganin shi ya riga ya halaka, qala sai Allah yace masa qasatartuha alayka fid dunya, to wannan zanubin da ka aikata na suturce maka su a duniya ba wanda ya sani, wa ana aghfiruha laka al yawm, kuma yau zan gafarta maka wa'innan zanuban. Annabi yace fayu'ta kitaba hasanatihi, haka sai ya dauki littafin ayyukan sana alkhairi sai ya damka masa. To amma al-kafir wal munafiqun, amma al-kuffar wal munafiqun, amma kafirai da munafikai fa yunada bihim ala ru'usil khala'iq, so za a shilanta hisabun su ne akan taron halitta gaba ɗaya na farfajiyar alkiyama, a ce ha'ula alladhina kadhabu ala rabbih, wa'annan su ne suke wa ubangijin su ƙarya, ala la'anatullahi ala zalimin, ku saurara ku ji la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai. Wannan hadisi ne Bukhari da Muslim suka rawaito shi. An gane ko? Haka hadisi ne da ya tabbatar da cewa za a yi wa bayi hisabi. Ya tabbata daga annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabaha Allah indahu ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin kaseera, duk wanda yayi niyyar aikata aikin kirki kuma sai ya aikata shi, to Allah zai rubuta masa shi so 10 lada guda 10 har zuwa 700. An gane ko? Ila 700 dhi'fin ila adhafin kaseera, har zuwa linkin balinkin gurgurdan ikhlasin mutum da karfin niyyarsa. Yace kuma wa anna man hamma bi sayyi'atin fa fa'alaha katabaha Allah sayyi'atan wahida, amma wanda yayi niyyar aikata wani mummunan aiki kuma sai ya aikata, to Allah zai rubuta masa shi a matsayin laifi guda daya, a matsayin zunubi guda daya, ba a linka masa saboda adalci na Ubangiji. Shi ma hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito. Kaga wannan shi ma hujja ce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatuwar hisabi da sakayya. Za a yi hisabi kuma za a yi sakamako akan hisabi. Musulmi sun yi ijma'i akan tabbatuwar hisabi da sakamakon ayyuka a ranar gobe kiyama, wanda shi da yake tabbatar da hikimar Ubangiji. Allah ta'ala ya saukar da littattafai, ya aiko manzanni, ya farlanta ibadodi, ya farlanta wa bayi su karbi abinda annabawa suka zo da shi, su yi aiki da abinda ya wajaba a kansu na aiki, har ma ya wajabta a yaƙi waɗanda suka yi fito na fito da abinda annabawan suka zo da shi. Aka halatta jininsu, duk wanda suka ce za su yi fito da fito da tauhidi, za su hana musulmi su yi addininsu, su tabbatar da tauhidi, to idan ta kama shari'a ta yadda a yaƙe su, kuma idan an yaƙe su shari'a ta yadda a zubar da jinainayensu. An gane ko? A riba ce zuriyarsu da matansu da dukiyarsu a matsayin ganima. To inda ba hisabi ba sakayya, da wannan sai ya zama wargi. Ta yaya za a halatta jinin mutane akan abu kuma a ce kawai zai zo ya wuce ne ba wani sakayya? A ce an halatta a yi jihadi saboda a tabbatar da abu, a ce kuma shikenan a yi wannan abin ya zo ya wuce babu wani sakamako? Haka ba zai yi ba. Da haka yin hakan da sai ya zama wasa, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka, Allah wanda yake alhakim ne ya tsarkaka a ce da yayi abu ba tare da wata manufa ba. Shi yasa Allah ya ishara zuwa ga wannan a cikin Alkur'ani, yace fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin, yace lallai zamu tambayi wadanda aka aika musu da manzanni, sannan su ma manzannin zamu yi musu tambaya, yace fala naqussanna alayhim bi'ilm, kuma zamu labarta musu abubuwan da suka faru akan su da ilimi da hujja. Wama kunna ghaibin, ba wai ba ma nan bane a lokacin da suke aikata abin da suke aikatawa. Lokacin da kake aikata abin da kake aikatawa, Allah yana tare da kai. Wama kunna ghaibin, mala'ikunsa suna tare da kai, wanda suke rubuta aikin da kake aikatawa. Ƙasa tana yi maka shaida, gabobin jikinka za su yi shaida, mala'iku za su yi shaida. Ina fatan fahimta. To kaga wannan ya nuna cewa ashe akwai hisabi, akwai sakayya. Dole ka yadda da wannan, shine abu na biyu. Bayan ka yadda da za a tashi bayan an mutu, sannan ka yadda kuma in an tashin za a yi hisabi, za a yi sakayya. Abu na uku, sannan ka yi imani da aljanna da wuta. Ka yi imani akwai aljanna, akwai wuta, wanda su ne makoma ta har abada ga halitta. Ita ce su ne makomar halitta ta har abada. Aljanna gida ne na ni'ima wadda Allah ta'ala ya tanade ta ga muminai masu takawa, waɗanda suka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu su yi imani da shi, suka yi imani da wannan, suka tsayu wajen da'a ga Allah da manzansa, suka yi aikinsu don Allah a bisa koyarwar manzan Allah, suka yi aikinsu da ikhlasi, kuma suka tabbatar da shi akan sunna ba bid'a, to wa'innan aljanna ita ce makomarsu. Kuma a cikin aljanna ne idan sun shiga, wanda muna addu'a Allah ya kai mu, Allah ya sa muna cikin wanda za su shiga, akwai dangin ni'imomi iri-iri, akwai abin morewa a cikin aljanna. T sai ko wani abin jin dadi babu irin da babu yanzu ka gane sai ka nemi dankali a Arlit ka rasa shi a ce ai babu dankali a kasuwa amma a aljanna ba lokacin da zaka nemi dankali ka rasa to haka dangin kayan more rayuwa iri iri a aljanna la maqtu'atun wa la maqtu'atin wa la mamnu'a ba sa yankewa kuma ba a hanawa dai in baka da kuɗi ko ka taba sai a ce a'a ba a bada bashi amma a aljanna ba sa yankewa kuma ba a hanawa a cikin aljanna akwai mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatira ala qalbi bashar akwai abinda idanuwa ba su taba gani ba akwai abinda idanuwa ba su taba gani ba akwai abinda kunnuwa ba su taba ji ba sannan abin akwai abinda bai taba tarsuwa a cikin zuciyar dan adam ba na jin dadi yana nan a aljanna abinda baka ma taba tunanin sa ba na kayan jin dadi da kayan alatu na more rayuwa na horewa irin su jirage irin su motoci an gane ko irin na aljanna wannan na kayan jin dadi wannan ba dole sai abinci ba ba sai abinci kadai ba duk wani abun morewa a ji dadi to akwai shi a aljanna kuma irin na aljanna ba irin na duniya bane na can din na daban ne sai dai kawai suna su yi tarayya wajen suna amma kuma wajen dadi da dandano da morewa ba dai bane Allah ta'ala a Qur'ani yace innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah lalle wa'anda suka yi imani suka aikata aikin kirki to wannan sune mafi alkhairin halitta yace jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sakamakon su a wurin ubangijin su sune su samu gidajen aljanna ta zama dindindin wanda koramu suna gudana karkashin itatanta itacenta da benayenta خالدين فيها ذا سدوما اчикин تهر ابدا رضي الله عنهم الله يا يدد سو ورضوا عنه سوما سن يدد شي الله يغباتر ده يردن سا اكن تاسو شي الله يا يدد سو سوما كوما سن يدد الله الحالي ا ايكاتي سي كاي ايكين ده الله يكي سو ني الله زي يدد كاي اما ده ينونا يردس تانا غبان تاكا سي غباتر ده يردس سا اكن تاسو الله يا يدد سو كوما سوما سن يدد شي ذلك لمن خشي ربه to wannan sakamakon zai tabbata ne ga dukkan wanda yaji tsoron ubangijinsa a suratul bayyina daga aya ta 7 zuwa ta 8 kaga nan Allah ya tabbatar da cewa sakamakon su jazaohum inda rabbihim jannatu adn aljannar zama dindindin a wata ayar yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malu ba wata rai da ta san me aka tanadar mata na natsuwar ido da sanyin zuciya da kwanciyar hankali da jin dadi da morewa a aljanna ba wata rai da za ta iya tunano wani abubuwa na jin dadi da aka yi tanadi domin ta duk yadda kai tunani kai ta imagine abubuwa na jin dadi na aljanna ba za ka iya hararo hakikanin yanda suke ba dan za ka yi ta kiyasi ne da abin da ka sani a duniya an gane ko shi kuma morewa ta can ba ka taba maganin ta ba balanta za ka san yanda take Allah yace jazaa'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne saboda abinda suka kasance suna aikatawa a suratul sajada aya ta 17 kaga wannan aljanna makoma ce ga me ga basu imani dole kai dade ita makoma ta har abada amma ita wuta gida ne na azaba Allah ya tsare mu wanda Allah ya tanadinta ga kafirai da azzalimai wanda suka kafirce wa Allah suka sabawa manzanni a cikin wutan nan akwai nau'ukan azaba da launun nuka na ukuba da azaba iri iri irin azabar da ko ka so ka tunano irin ta ba za ka iya ba shi yasa Allah yake wattaqun nar allati uiddat lil kafiri kuma ku ji tsoron wutan nan da aka yi tadadinta ga kafirai ku ji tsoron wannan wutar duk abinda Allah yake ka ji tsoron sa to ba karamin bala'i yake da shi ba shi yasa a wani gurin a suratul kahfi aya ta 29 yake cewa inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa an yastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa yace mu mun yi tanadin wata irin wuta ga azzalumai inna atadna lidh-dhalimina nar mai wa azzalumai tanadin wata irin wuta Allah ya tsare mu ahata bihim suradiquha wanda duk wato abinnan katangunta da ganuwarta ya zagaye su ba wurin fita ba wurin gudu kuma a rufe take babu kafa ko daidai da kofar allura inda wani iska zai iya fita a samu wani fit ko wani iska na dan sanyi-sanyi ya shigo ko daki aka rufe shi kup ba oxygen ba inda iska yake shiga ba inda yake fita mutum zai iya mutuwa to haka wutan take a rufe kup ɗan wuta ma idan suka zo za su shiga sai lokacin da za su shiga ne za a bude ta hatta idza ja'uha futihat abwabuha sai sun zo sannan za a bude kofofinta amma su ya aljanna hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kafin su zo an bude kofofin aljanna daga nisan tafiyan shekara 500 sanyinta da dausayinta yana kawo musu suna ƙara matsawa suna shakar kanshinta da dausayinta kafin su shiga amma ita wuta kup sai sun zo sannan a bude dan karma a dan bude ta dan lumfasa ta dan rage abin nan sai sun zo sannan a bude su shiga wa in yastaghisu idan suka shiga idan suka nemi shayarwa suka nemi agaji a ba mu ruwa mu sha yughasu bima'in kalmuhli to za a shayar da su wasu irin ruwa ne kamar narkakkiyan azurfa haka Allah ta'ala ya fada za su ce wa ɗan aljanna wa nadu ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah dan Allah ku dan dan mana wani abu na ruwa a cikin aljanna akwai inda zaka in kana so sai a nuno maka yan wuta kana ganin su kaman tele ga yan wuta can ga suwa da can ga suwa da can ga bakin arnan nan can wanda ya tabbatar da mutane kai ta gani irin azabar da ake masa ya daga kana kallon sayri anan kana jin dadi kana morewa kana kallon wata wani abun nan wani film wanda yake nishadantar da kai to ga wanda zai kalla ba in yaje aljanna akwai kayan kallo iri-iri duk abin da kake so na morewa akwai ɗan wuta kake so sai a nuno maka gashi yanda ake azabtar da su zakkum shajaratu zakkum din nan ka ganta ga ta can kada hangota ba wannan ai a aljanna duk an cire wannan ba wannan duk an cire shi a daga cikin zuciya ba damuwa ba bakin ciki ko kada kaga dan uwanka ana masa azaba ranka ba zai bace ba mun gane ko kun ba za ka ji tausayinsu ba saboda ganin girman Allah da matsayin Allah zai cire maka tausayinsu yanzu mutum ne ya kashe maka danka sai kaga ana masa duka za ka ji tausayinsa sai ka ce a kara masa mutum ne ka je kayo kwadago ka samu kudinka kai wahala da kyar sai tare kai ya kwace maka kudin sai aka yi sa'a aka kama shi aka fare masa ukuba zaka ce dan Allah a kyale shi na tausaya masa sai daga ce a kara masa to haka ne shi ma a wuta dan ka gada ba da wuta azaba sai daga ce a kara amma ba zaka ji wani abu na damuwa ko tausayi ba wannan abin da za a ba su na sha idan suka dauko za su sa a baki su kurba sai naman fuskar tururin idan ya turaro sai ya zagwanye naman fuskar gaba ɗaya sai ya fada cikin kwana fuskan zai narke yashbul wujuh Allah ya ce bi'sa sharabu cir da abin sha na yan wuta wasa'at murtafaqa kuma tayi muni ga zama gurin hutawa a ce gurin hutunka shine ka kwanta akan wuta da wannan jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kasa shimfidar wuta sama rufi na wuta in ka dafa wuta riga ta wuta sarawilu min qatran wandan wuta rigar wuta in ka taba wuta ka kwanta wuta an gane ko yanzu in ka taka wuta ai zaka daga tsalle ka dora kafa a cikin ruwa ka dan ji sanyi to can in ka taka to kuma in ka dauki kafar inda zaka sake dorawa kuma wuta wutar ce Allah ya tsare mu Allah ya ce yayi muni ga zama makoma wasa'at murtafaqa cir da wannan wato abin nan gurin hutun suratul kahfi a wani guri yace inna allaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira lalle Allah ya la'anci kafirai kuma yayi musu tanadin wutar sa'ira khalidina fiya abada za su dawo a cikin ta har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su taba samun wani majibinci ko mataimaki ba yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ranar da za a rika jujjuya fuskokin su a cikin wuta za su rika da na sani kai can mu ina ma mun yi da'a ga Allah ina ma mun yi da'a ga manzon Allah haka za su yi ta abin nan kaga ashe yana daga cikin abin da zai tabbatar da imanin ka game da alkiyama kai da akwai wuta akwai aljanna aljanna makoma ce ta masu imani wuta kuma makomaci ta kafirai da azzalumai. Allah ya tsare mu. To ana riskarwa tare da imanin ka da ranar lahira, zaka hada da dukkan abin da yake da alaka da abin da zai biyo bayan mutuwa. Dole sai ka yadda da duk abin da zai biyo bayan mutuwa. Waɗannan abubuwan su ne ake son ka yadda da su, su ne jigajigai. Sannan kuma zaka yadda da duk abin da zai biyo bayan mutuwa wanda Qur'ani ya ambata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labari, irin fitinan kabari. Zaka yadda da fitinan kabari. Fitinar kabari ita ce tambayoyi da za a yi wa mamaci a cikin kabarinsa. Wane ne ubangijinsa? Wane menene addininsa? Wane ne annabinsa? Mun fahimta? Masu imani sai Allah ya tabbatar da su. Yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti. Allah yakan tabbatar da masu imani da magana tabbatacciya. Dan haka mu'mini idan aka tambaye shi zai ce rabbi Allah. Zai ce rabbi Allah, ubangijina shine Allah. Wa dini al-islam, addinina shine musulunci. Wa nabiyyi Muhammad, annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma azzalimai su sai ya batar da su. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Azzalimai sai Allah ya batar da su, ba sa iya fadan kalmar. Kafiri zai ce ha ha la adri. Munafiki ko wanda yake shakka game da imaninsa zai ce la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, kawai na ji mutane suna faɗa ne, ni ma na faɗa. La ilaha illallah kawai ya ji ana faɗa ne ya faɗa, bai san ma'ananta ba, bai kudurce ta a rai ba, bai yadda da ita a zuciyarsa ba. To kaga wannan zai kasance na farkon, zai kasance zai fuskanci ni'ima a cikin kabarinsa. Mumini kenan, za a bude masa kofofin aljanna sanyinta da dausayinta ya rika samunsa. Shi kuma kafiri za a matsaye masa kabarinsa da azzalimi har sai haƙarƙarinsa ya sarku da juna. Allah ya kiyaye. Sannan kuma mutum ya yarda cewa akwai azaba a kabari da ni'ima a cikin kabari, bayan yarda da fitinan kabari. Don mala'ikun za su zo ne a sifa ta ban tsoro, sifa ta ban tsoro, don su tsorata mutum. To in mai imani ne sai Allah ya kwantar da hankalinsa, amma in kafiri ne sai ya firgice. Don azzalimi ne sai ya firgice. Ko duniya ne idan soji ya sa ka gaba, kaga da gigicewa zakai. Sai mutum ya gigice a tambaye sunan shi, ambace sunan matar shi, saboda ya tsorata. Kaga so wato wato sojoji ma a duniya sukan firgita mutum har ya fitar ga hayyacinsa. To balantana mala'iku. To bayan wannan fitanar kuma sai azaba da kuma ni'ima a cikin kabari. Azaba ga azzalimai da munafikai da kafirai a cikin kabari. Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti walmala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, yace da a ce za a nuna maka ka gani a lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa, mala'iku suna masu shimfiɗa hannayensu suna cewa akhriju anfusakum, ku fiddo da rayukanku da kanku ku bamu. Al-yawma tujzauna azabal huni, yau za a sakan ka muku da azaba ta wulakanci. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haqq, saboda abinda kuke fadawa Allah na maganganu na ƙarya, ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbiruna, kuma kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa. Daka za ku fuskanci azaba ta wulakanci. Wannan lokacin da ake karɓar ransu ake musu wannan azabar. Allah ta'ala ya faɗa game da Fir'auna da mutanansa, yace annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashad al-'adab, wuta za a rika gitto su akan ta safe da yamma. A ranar gobe kiyama Allah zai ce ku shigar da Fir'auna da mutanansa cikin matsananciyar azaba. Wannan azaba ta farko a ina ake yin ta? A cikin kafari. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, kuma wa yawmal qiyama, ashi azaba ta farko ba ranar kiyama ake yin ta ba, a barzahu ake yin ta. Tunda duk wanda ya mutu yanzu yana barzahu, ba wanda ya isa kiyama. Kiyama tare za a ji, sai an yi busa ta biyu za a tashi gaba daya a lokaci guda. Ina fata an fahimta. Ya tabbata a hadisin Muslim, hadisin Zaid bin Sabit, manzo Allah yana cewa falaula Allah tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr alladhi asma'u minhu, yace in ba dan jin tsoron kada ku kasa binne junanku ba, to da na roki Allah ya ji yadda ku azabar kabari kamar yanda ni nake ji. Sannan sai ya fuskance su da fuskarsa yace musu ta'awwazu billahi min azabin nari. Sahabbai suka ce na'uzu billahi min azabil qabr min azabin nar. Ya sake maimaitawa ta'awwazu billahi min azabil qabr. Sahabbai suka ce na'uzu billahi min azabil qabr. Ya sake cewa ta'awwazu billahi min alfitani ma zahara minha wa batan. Ku nemi tsarin Allah daga fitintunu wanda suka bayyana da wanda suka buya. Sahabbai suka ce na'uzu billahi min alfitani ma zahara minha wa batan. Muna neman tsarin Allah daga fitintunu wanda suka bayyana da wanda suka buya. Annabi ya sake cewa ta'awwazu billahi min fitnatid dajjal. Ku nemi tsarin Allah daga fitinar dujjal. Sahabbai suka ce na'uzu billahi min fitnatid dajjal. Hadisin ya tabbata. Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2867. Amma abin da ya shafi ni'ima a cikin kabari kuwa, mu'minai masu gaskiyar imani su ma za su samu ni'ima da ake yinta a cikin ni'ima da ake ni'imta su da ita a cikin kabari. Su ma mu'minai za su fuskanci ni'ima a kabari. Allah ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yace lalle wa'annan da suka ce ubangijinmu shine Allah suka tsaya akan tauhidi sun mastaqamu sannan suka tsayu akan imani da gaskiya basu karkace wa hanyar gaskiya ba a lokacin mutuwarsu tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rika sassaukowa akan su suna ce da su Allah takhafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku ji bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna yi muku albishir da aljannan nan da kuka kasance ana yi muku alƙawarinta. Wannan albishirin ba ni'ima bane, ni'ima ce da farin ciki ana kwantar musu da hankali har azare ransu ba cikin sun sani ba. Allah ta'ala ce falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Yace me yasa a lokacin da rai ya iso makoshi alhali ku kuna zaune a gaban marar lafiyan kuna kallo alhali mu mun fi ku kusa da shi amma ku ba kwa gani. Sai ce fa in kuntum ghayra madini falaula in kuntum ghayra madini. Me yasa idan kun kasance ba wanda ake sakawa ba kamar yadda kuke riya cewa ai ba wata sakayya inda haka ne to tarji'una ha in kuntum sadiqin. Ku dawo masa da ransa inda kuke, ku dawo masa da ransa mana. Sai ce fa amma in kana minal muqarrabin shine mahallu shahid. Shi wannan da yazo mutuwa idan yana cikin makusantan Allah farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Zai fuskanci rauhun hutu wa raihanun da kanshi da dausayi irin na aljanna wa jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima. Wannan a lokacin mutuwarsa da kuma bayan mutuwarsa zai fuskanci wannan ni'imar kafin alkiyama ta tsaya. Wannan a barzakhu kenan. Hadisi ya tabbata daga al-Bara bin al-Azib bin Azib radiyallahu anhu. Manzo Allah yana cewa game da mai imani yace idza ajabal malakaini idan mu'mini mala'iku suka yi masa tambayoyin can da muka ambata sai ya bada amsa daidai to manzo Allah yace yunadi munadin minas sama wani mai kira zai kira daga sama yace an sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna daka ku yi masa shimfida daga shimfidar aljanna wa albisuhu min aljanna ku sa masa sutura daga sutura ta aljanna waftahu lahu baban ila aljanna sannan ku bude masa kofa tun daga cikin kabarinsa har zuwa aljanna. Tun daga cikin kabarinsa yana hango ƴan matarsa na aljanna, yana hango benayensa da gidajensa da motocinsa da jiragensa na aljanna. An gane ko? Kala sai annabi ce fa yatihi min ruhiha wa tibiha, sai kanshin aljannar da sanyinta da dausayinta ya rika samunsa da ni'imarta. Yace wa yusahu lahu fi qabrihi madd basari, za a yalwata masa kabarinsa iya inda idan sa yake gani har ma yace ya Allah a ta abushe kawai ya Allah saboda ya hango ni'ima. Ga ta can ƴan mata suna daga nesa suna dago mishi hannu, ƴan abin nan matan hurul dini suna dago masa hannu daga nesa yace ya Allah abushe kawai abusa kaho kawai a abin nan. To kaga ashe akwai ni'ima a cikin me, a cikin kabari. Abu Dawud ya fitar da hadisin Albani ya saha shi. Abu Dawud da Imam Ahmad duka sun fitar da shi. Hadisi ne dogo. A cikin Ahkamul Jana'iz mun karanta shi da tsawon sa, darasi kurun muka yi akan sa a karatun mu na Ahkamul Jana'iz wanda muka yi kusan shekaru 3 da suka wuce. dan haka game da imani da ranar lahira akwai dangin abubuwa na amfani da ake samu. Duk wanda ya imani da ranar lahira to zai samu abubuwa na amfani masu tarin yawa. Amfanin farko zai zama mai kwadayin aikin da'a, mai kwadayin aikin da'a. Saboda me? Saboda kwadayin ya samu sakamakon da aka yi bata aka yi masu da'a tanadi. Wani bawan Allah mafarki kawai yayi, mafarki kawai yayi, ya ga wata matarsa ta hurul ini yana cikin mafarki, kawai ta dago masa hannu daga cikin mafarki ta dago masa hannu tace dalin daga aljanna a cikin mafarki. Yace ya ga kenta da irin ken da bai taba gani ba, wannan yasa sai haka zai kamo ta cikin mafarki. Sai ta ce mishi a haba ai sai ka iso aljanna tukunna. Shi da ya tambaya ya zai yi, me zai yi ya samu wannan matar a aljanna, ta yawaita azumi da nafila, sallolin nafila. Shi yasa shi kullun ini yake da azumi sannan kuma yana nafilfili na kiyamul layli, saboda kawai ya dace da wannan matar da ya gani a mafarki. Kaga a mafarki ya ganta, amma kuma duka wannan ya zaburar da shi wajen me, wajen ya matsa kaimi wajen aikin da'a. To kaga idan mutum, shi yasa kaga mutane yanzu ana karatu akan mutuwa da lahira ba sa so, duk sai jikin su yayi sanyi, kaga yanzu duk jikin ku ya mutu saboda ana ambaton mutuwa da lahira, mutane ba sa so. Wanda da an fara magana akan mutuwa da lahira sai ce ana zaman lahira, kana son ka bata hira, ba sa so. Shi kuma shi ne abinda zai kara maka shauƙin san lahira, ka tashi kai aikin da'a saboda ka samu sakamakon da kaji an fada. Ina fata an fahimci amfani na farko. Sannan amfani na biyu, imani da ranar lahira yakan tsorata mutum game da aikin sabo. An gane ko? Zai daina aikin sabo saboda ya gujewa ukubar can da aka ambata. Ai da zaman ambaci ukubar ƴan wuta, wannan kadan ne muka ambata, kamar a ambaci kamar cikin taiku ne ka tsoba allura a ciki, abinda muka ambata na azabar, kamar abinda allura za ta rage na ruwan teku shine muka fada na azabar da za a yi wa ƴan wuta a cikin wuta. Amma kaga mutum ya tsorata har muna ta Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu. To kaga wannan imani da wannan zai sa mutum ya guji ayyukan sako wanda su suke janyo mutum ya fada cikin wannan wutar. Shine amfanin imani da ranar alkiyama na biyu, da kuma a riƙa yin wa'azi akan tashin kiyama. Sannan abu na uku, zai zama tasliya ga mai imani game da duk wani abu da ya kubuce masa na duniya. Idan kana mai arziki ka rasa, in ka tuna kana da arziki a aljanna sai ka ji hankalinka ya kwanta. Idan wani mai kudi ya wuce da wata galleliyar mota irin mai lumfashin nan ya bade ka da kura, kai kuma kana tafiya akan keke ko akan moto kaca tana zubewa, to idan ka ji ba dadi, to in ka tuna kana da motar da tafi irin waccan a aljanna sai hankalinka ya kwanta, sai ka ji dadi. In ka ga wata mata wadda kai dai ka san da kudinka ba za ka same ta ba, da kudinka dai wannan ba za ka samu, ba za ka iya auren irin ta ba, sai dai ka hakura, kawai ka je ka hakura kai na bahulla ce yaje neman aure ya rasa, yace to bari su koma wajen banza su ta gida kenan. To idan ka tuna cewa kana da hurul ini a aljanna, kaga sai ka ji dadi, sai hankalinka ya kwanta. Duk wata ni'ima ta duniya idan ka rasa ta ka ji ba dadi, in ka tuna kana da wacce tafi ta a aljanna, wannan sai ya kwantar maka da hankali. In kai talaka ne a duniya sai ka tuna cewa kai mai kudi ne a aljanna, domin talakan aljanna shine wanda gidansa na aljanna ya linka fadin duniya sau goma, shine yafi kowa talauci, wanda fadin gidansa ya fi fadin duniyan nan a linka ta sau goma, wannan shine talaka na ƙarshe. Wurin da zaka ajiye bulala a cikin aljanna ya fi duniya da abin da yake cikinta. Ɗan gurin da za ka ajiye bulalarka a cikin aljanna to ya fi duniya da abin da yake cikinta. Da shi gida don kaya ta fama da haya a duniya, a kore ka nan daga gidan haya, a kore ka nan, ko ranka ya ɓaci in ka tuna da gidanka na aljanna, ai sai hankalinka ya kwanta. To amfanin imani da tashin alkiyama kenan, yana kwantar da hankalin mai imani ya zama bai damu da duniya ba, bai damu da abin da ya rasa na duniya ba. To amma duk da haka kafirai sai suka yi inkarin tashin alkiyama, suna cewa ai abu ne da ba zai yiwu ba. To kaga wannan riyawa ce ta ƙarya, wanda alkur'ani ya rusa maganar su, shari'a ta rusa maganar kafirai, alhissu abinda ake gani da ido ma ya rusa wannan magana, hankali ya rusa wannan riyawa ta su. Domin a shari'ance Allah ta'ala cewa idza amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir. Allah yace kafirai sun riya cewa ba za a tashe su bayan mutuwa ba. Allah yace qul kace da su bala wa rabbi, ce ba haka bane, na rantse da ubangiji na la tub'asunna sai an tashe ku bayan kun mutu. Summa la tunabba'unna bima amiltum, sannan za a ba ku labari game da abin da kuka aikata. Wato wazalika ala allahi yasir, kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah. Da haka duk littattafan da Allah ya saukar daga sama sun yi ittifaki akan cewa za a yi tashin alkiyama. Kaga shari'a ta tabbatar da me? Ta tabbatar da tashi bayan mutuwa. Alhissu, shaidin gani da ido, ya tabbatar da wannan. Domin Allah subhanahu wataala ya nuna wa da yawa daga cikin bayansa yanda yake tayar da matattu tun a duniya. An gane ko? Allah ya nuna wa bayansa mutum ya mutu kuma Allah ya tashe shi. A suratul baqara ita kadai an ambaci gurere har guda biyar, wanda duk a cikin tafsirin mu na suratul baqara mun ambace su gurere guda biyar inda Allah ya ambaci tashi bayan mutuwa. Guri na farko mutanen annabi Musa, lokacin da suka ce masa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ido da ido, sai Allah ya kashe su, daga baya kuma ya tashe su. Anan ne Allah yake ba mu bani Isra'ila labari, yace wa qataltu wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ƙwalo ƙwalo. Allah yace fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, sai tsawa ta kama ku duka kuka mutu alhali kuna gani kuna kallo, kada kallo wannan ya mutu wannan ya mutu. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuru, sannan sai muka tashe ku bayan mutuwar ku domin ku yi godiya. Wannan a suratul baqara kenan, daga aya ta 55 zuwa ta 56. A guri na biyu a kissar mutumin nan da aka kashe shi, suka yi ta jayayya cewa waye kashe shi, sai Allah ya umarce su su yanka saniya su diki gawarsa da wani sashi na naman saniyar, zai tashi yayi bayani. Allah yace wa qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun, yace a lokacin da kuka kashe rai kuka ta tunkuda wa juna, wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne, Allah yace wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah mai bayyana abinda kuka kasance kuna boyewa ne. Allah yace faqulna, sai muka ce idribuhu bi ba'dihha, ku dake shi da wani sashi na namanta, sai suka dauka suka dake shi sai ya tashi yayi bayani ci ai wani ne ya kashe ni. Ka koma tafsirin mu na suratul baqara zaka ji waye ne yaya abin ya kasance. Allah yace kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, to kamar haka ne Allah yake ta yadda matattu a ranar gobe kiyama, yanda kuka ga wannan ya mutu ya tashi, to haka Allah zai tashi matattu a ranar gobe kiyama. Wa yuriikum ayatihi, Allah yana nuna muku ayoyinsa ne tun daga nan duniya, Allah yana nuna muku ayoyinsa ne a nan duniya la'allakum taqilun, domin ku hankalta. Guri na uku kissar mutanen nan da suka bar gidajensu suka gudu saboda jin tsoron mutuwa, alhali su suna dubun dubata, Allah ya kashe su gaba daya, daga baya kuma ya tashe su. Yace alam tar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhal al maut fa qala lahum allahu mutu thumma ahyahum inna allaha lazu fadlin ala an-nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun, yace shin baka gani ba zuwa ga waɗannan da suka fita daga gidajensu alhali su suna dubun dubata saboda tsoron mutuwa. Koma tafsirin mu na suratul baqara zaka ji me yasa suka gudu, malaman sai maganganu akan wannan. Fa qala lahum allahu mutu, da suka gudu saboda tsoron mutuwa, sai Allah ya ce duka ku mutu, duka suka fada suka mutu. Summa ahyahum, sannan sai Allah ya sake tashin su bayan sun mutu, sai ya ce inna allaha lazu fadlin ala an-nasi, lalle Allah ma abucin falala ne ga mutane, walakin aksara an-nasi la yashkurun, sai da yawa yawan mutane ba sa godiya. Wannan guri na uku kenan. Guri na hudu kissar mutum nan da ya shude ta kan wata alƙarya, har ma yi mamakin ta yaya Allah zai tashi wannan alƙaryan bayan mutuwanta. Ka koma tafsirin wannan suratul baqara zaka ji wace alƙarya ce. Sai Allah ya kashe shi shekara 100 sannan sai ya sake tashin sa bayan shekara 100. Allah ta'ala ce awkal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, ko kuma kamar wannan da ya shude ta kan wata alƙarya alhali tana rugurguje tana rushe akan ginin ta akan rufin ta. Qala sai mutumin yace anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha, ta yaya Allah zai tashi wannan alƙaryar bayan mutuwarta? Yana mamaki. Sai Allah yace fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu, sai Allah ya kashe shi shekara 100 sannan ya tashe shi. Qala kam labista, sai aka tambaye shi dan a gwada shi wai kwana nawa kai anan a mace. Qala yace labistu yawman aw ba'da yawm, ina ganin kwana kawai nayi ko kuma wani sashi na ini, nayi kwana ɗaya dai ko wani sashi na kwana. Saboda ya mutu da safe aka tashe shi da yamma, sai ke tsammanin ai mutuwar safe ce ya tashi da yamma. Ai na wani ba zan ce ba hulla ce ba dan kar a ce na matsa wa hulla ne, shi da mota ta buge shi aka kai shi likita, shi da yake tambayar wani ya kusa da shi akan gado akan gadon likita wai kai mutuwa jiya ce ko ta shekaran jiya? Kai mutuwa jiya ce ko ta shekaran jiya? Mala'iku wannan likitoci suna yawo da fararen kaya, shi da yake tambaya kai mala'ika ina ne ya aljanna ga fitsari? Gowar bai taɓa zuwa birni ba ya ɗauka shi har ya kai aljanna ne. Ina ne a rajin daga fitsari? Aka ce ga yadda ake fitsari can, ya je yau fitsari ya dawo a aljanna ake fitsari. Shi da yake tambayar makocinsa a kan gadon likita, kai mutuwar ziya ne ko na shekaran ziya? To shi ne aka tambaye shi, ya ce ai kwanansa ɗaya ne kawai anan ko kuma wani sashi na ini? Qala Allah ya ce bal labista mi'ata amin, shekaran ka ɗari anan. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, kalli abincinka da abin shanka bai canza ba. Hikimar Ubangiji, abincinsa bai canza ba shekara 100. Wanzur ila himarika, kuma ka kalli jakinka, wa naj'alaka ayatan linnas, domin mu sanya ka ka zama aya ga mutane. Wanzur ila al'izami, kalli kasusuwa, kaifa nunshizuha, yanda zamu harhada su, summa naksuha lahama, sannan mu tufatar da su da nama. Allah ya ce falamma tabayyana lahu, lokacin da ya bayyana gare shi yana kallo jakinsa wannan kashin ya zo ya haɗu wannan tsokar ta zo wannan, sai ga jakin ya haɗu ya koma yanda yake. Lokacin da jakin ya bayyana a gare shi, qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, yace na yarda Allah mai iko ne akan dukkan komai. Guri na biyar, kisar Annabi Ibrahim, lokacin da ya tambayi Ubangijinsa cewa ya Allah ya nuna masa, Allah ya nuna masa yanda yake tayi da matattu. Sai Allah ya umurce shi cewa ya kamo tsuntsaye guda hudu ya yanka su, ya cakuɗa naman su, ya ɗora naman, ya raba naman gida hudu, ya ɗaɗɗora akan duwatsu da suke gefensa guda hudu, sannan ya kiraye su da sunayensa za su zo masa da gaugawa. Allah ya ce wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, a yayin da Annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji na nuna min yanda kake tayar da matattu. Qala awalam tu'min, yace baka yarda bane baka yi imani bane? Qala bala, yace a nayi imani, walakin liyatma'inna qalbi, sai dai dan zuciyata ta ƙara samun natsuwa, domin laysa al-khabru kal-mu'ayana, labari bai zama ɗaya da abin da ka gani da idanka, dai ya ƙara samun yaƙini. Yace qala, Allah yace fa khus arba'atan min at-tayr, to kamo tsuntsaye guda hudu, fasurhunna ilayka, ka karkato da su zuwa gare ka, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, bayan ka yanka su ka cakuɗa naman su, ka ɗora wani sashi na naman akan kowane duwatsu guda hudun nan da suke gefanka. Summa ad'uhunna, sannan ka kiraye su da sunayensu, ya ati laka sa'aya, za su zo maka a guje, za su zo maka suna gaugawa, ko kowanne ya taso da fukafukansa ya zo gabanka. Wa alam, kuma ka sani anna Allah azizun hakim, lalle Allah mabuwayi ne mai hikima. To kaga wannan amsila ce hissiya waqi'iyya, abubuwa ne da suka faru a aikace wanda suke nuni zuwa ga yiwuwar tashi bayan mutuwa. An gane ko? Wanda ishara ta gabata akan wannan zuwa ga abinda Annabi Isa yake yi na tayar da matattu a lokacin da muka zo bayani akan annabawa, rukuni na gaba da muka wuce, wanda yake magana akan al-imanu bir-rusuli, imani da manzanni. Mun ambaci mu'jizojin Annabi Isa, yana tayar da mai matattu da izinin Allah, da kuma fito da su daga cikin kaburburansu su ci gaba da rayuwa. Kaga wannan dalili ne hissiyan da yake nuna cewa za a tashi bayan mutuwa. Allah ya nuna wa bayansa tun daga duniya. Wannan dalili hissi kenan. Akwai dalili na hankali, adillatul aqliyya, dalilai na hankali su kuma Allah ya bayyana su ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa shi ne ya halicci sammai, shi ya halicci kassai, sannan kuma shi ya samar da su daga babu. Allah shi ya halicce su ya samar da su daga babu. Da saman nan babu ita, sai Allah ya samar da ita. Da kasan nan babu ita, sai Allah ya samar da ita. Da mu din nan da muke nan babu mu. Hal ata alal insani hinu min adh-dhahri lam yakun shay'an madhkura. Sai ga mu yanzu ga mu muna magana. To wanda ya samar da abu daga babu zai masa wahala kuma ya maimaita shi bayan karewarsa ko bayan mutuwarsa? Da a ce fili a share maka fili, a ce ka dora gini, da a ce ginin ne ya rubta so ake ka gyara shi, wannan yafi sauki? Wannan yafi sauki? Gyara shi, saboda akwai lakar, akwai itacen, akwai komai din, maidawa ne za a yi. Wannan kuma sai ka nemo duka, babu su zaka nemo su. Shi yasa Allah ya ce huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. An gane? Allah shi ne wanda ya kage halitta sannan zai sake tashin ta bayan mutuwa, zai sake maimaita halittar ta a karo na biyu. Wannan kuma shi yafi sauki a gare shi. Wannan a mizanin ku na ƴan adam, shi Allah komai a wajen sa daidai ne. Ba a cewa kaza yafi sauki a wajen Allah, kaza yafi wahala. Amma yana auna mu ne da mu tunanin mu. A tunanin mu mun san cewa maimaita abu yafi sauki fiye da samar da shi daga babu, fiye da yin sa a karan farko. Allah ta'ala ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Kamar yadda muka fara halitta daga karan farko zamu saki maimaita ta. Wannan alƙawali ne akan mu masu aikatawa ne. Sannan Allah subhanahu wataala yace yana mai umurni ayi raddi ga wanda suke inkarin ta yadda kasusuwa bayan sun riddige, kasusuwa bayan sun zama ƙasa a saki maimaita su. Allah ya ce kul kace da su yuhi allazi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim. So suna cewa ta yaya kashi ya riddige za a saki maimaita shi? Allah ya ce kace da su yuhi allazi ahyaha awwala marra, kul yuhi allazi ansha'aha awwala marra, kace wanda zai saki raya wa'annan kasusuwan shi da wanda ya kaga halittar su a karan farko. Wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi masani ne game da kowace halitta. Duk inda kashin halitta ya kai, Allah ya san inda yake. Duk inda naman ka ya rabu ya karkasu a duniya, a kaddara namun daji sun cinye mutum, wasu sun yi nan da naman, wasu sun yi nan, wani ya mutu a Congo, wani dabbar da ta cinye namansa ya mutu a wata kasa, duk naman ya rarraba. A ranar kiyama Allah ya san duk inda naman yake, zai tattaro shi ya saki maimaita halittarsa. Wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. To kaga wannan a hankalce kenan. Yin maimaita abu yafi sauki akan yin sa a karan farko. Sannan abu na biyu na dalili na hankali. Zaka kalli kasa gata nan a mace, kasa gata nan a mace, ba alamar rai a wurin a tattare da ita. Ba wata itaciya, ba wani kore, wani tsanwa a kanta. Amma idan Allah ya saukar mata da ruwa sai kaga ta girgiza, ta rayu, ta kumbura, ta motsa. Kaga ta fitar da tsoro mai ban sha'awa. To Allah da yake da ikon raya wannan kasar bayan mutuwarta, kaga yana da ikon ya raya matattu bayan mutuwarsu. Allah ya ce wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat ti inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Yace yana daga cikin ayoyinsa, yace annaka tara al-ardha khashi'a, zaka ga kasa gata nan a natse ba komai a kanta. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, ma idan muka saukar da ruwa akan ta, ihtazzat wa rabat, za ta girgiza, ta kumbura, ta kumbura, sai ta fitar da tsirrai. Allah ya ce innal ladhi ahyaaha, lalle wannan da ya raya ta ita kasar, la muhyil mauta, mai raya matattu ne. Wanda ya raya kasar nan, to mai raya matattu ne. Innahu 'ala kulli shay'in qadir, lalle shi mai iko ne akan dukkanin komai. A suratu Fusilat aya ta 39, a wani gurin yace ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتة كذلك الخروج. يتقول من سوكد روا دقا سما روا من البركة ف فأنبتنا به جنات سيمك ترد جردان جردان دوان الروح وحب الحسيد دكما قايا ودأكي قربة شتا انتانونا والنقل باسقات دكما دنجن دبيني ما صرص ساسو تاشي سما لها طلء نديد وانا سنة دائع دبينا ذاك غياي آئع ميهاو هاور جونا رزقا للإبادي وانا أمتعين أرزكي غبايه وأحيينا به بلة ميتة كما سيمك رايا دوان الروح garin da yake matacce kasar da take matacce sai aka raya ta sai yace to kazalikal khurush kamar haka ne za a fitar da ku daga cikin kaburbura yanda kaga nan gurin baka ganin akwai alaman tsoro amma in an yi ruwa sai tsoro ya fito a gurin to haka a ranar gobe kiyama za ku yi ta fitowa kana cikin tafiya sai kaji wani na ta fitowa daga cikin kafarka nan ne kabarin sa yake kai ka riga shi fitowa kana tafiya sai kaji yana kukuhuwa kasan kafarka sai ka janye kafarka sai kaga bulli ya fito yanda kaga tsoro yana fitowa haka za ku yi ta fitowa a ranar gobe kiyama Allah ya tabbatar da wannan amma duk da haka wasu mutane sai suka bace suka yi inkari suka ce wannan ba haka bane kaga Allah ya tabbatar da cewa za a tashi bayan mutuwa da dalili na shari'a dalili na hissi a aikace Allah ya nuna an gani sannan kuma a hankalce Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan a hankalce wasu kuma sai suka zo su ma kuma suna inkarin bayan wasu suna inkarin tashin kiyama Allah ya maida masa raddi ta wannan hanyoyin wasu kuma su ba tashin kiyama suke inkari ba azaban kabari suke inkari kun gane ko sun yadda alkiyama za ta tashi amma suka ce ba su yadda da cewa za a yi azaba a cikin kabari ba ko ba su yadda cewa akwai ni'ima a cikin kabari ba suna masiriyewa cewa wannan abu ne da ba zai yi ba saboda ya saba ma waqi'i suka ce domin idan aka bude kabarin ai za mu ga kabarin yanda yake kabarin bai canza ba an ce an matsi kabarin amma bude shi haka za mu ga yanda yake an ce an fada da kabarin a hadisi to ai in mun bude sai mu ga kuma kabarin yanda yake kenan ya saba ma waqi'i dan haka ba azaban kabari wannan mu'tazila suke da wannan aqida da wasu daga cikin masu aqida irin tasu Allah ya tsare mu suka kareta wa'innan hadisai da wa'innan ayoyi da muka karanta da suke tabbatar da yuyuwar azaba da kuma yuyuwar ni'ima a cikin kabari mun gane ko to wannan riyawar tasu ita ma Allah ya rushe ta da dalilai na shari'a da kuma dalilai na hissi da kuma dalilai na hankali dalilan na shari'a ya gabata a nassoshin da suka gabata akan azabar kabari mun karanta hadisai da ayoyi ayoyi da hadisai wajen tabbatar da yuwar azabar kabari a cikin wannan karatu namu sannan mun karanta ayoyi da hadisai da suke magana akan ni'ima a cikin kabari a faqara ta ba a cikin inda muka yi bayani gaba da abin da ake riskar da shi tare da imani da tashin alkiyama kuma ya tabbata a sahih al-bukhari hadisin abdullahi ibn abbas Allah da abbas yana cewa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitan al-madina wa tarana manzo Allah ya fita daga wani wato daga wani sashin wato lambununi na madina wato lambu shine na dabino jardan na dabino to ya fita fa sami'a sauta insanin a cikin wannan lambununin na dabinai akwai kaburbura a ciki ya shiga ta zai wuce ta cikin wannan lambununin fa sami'a sauta insanin yu'adhabani fi quburihima annabi sai ya ji sautin insanai ne sai annabi ya ji sautin wasu mutum guda biyu ana yi musu azaba a cikin kabari Abdullahi Abbas ya ambaci hadisin dogon hadisi ne a cikin hadisin yake cewa annabi ya ce anna ahaduhuma kana la yastiru min al-bawli dai daga cikin su baya satirce kansa daga bawali a wata ruwaya min bawlihi baya satirce kansa daga bawalinsa yace kuma nabiyun kana yamshi bin namima yana yawo da annamimanci ne shi yasa ake musu azaba a kabari kaga wannan hadisin hujja ne a shari'ance wajen nuna cewa akwai azaba a kabari annabi ya tabbatar dayan ana masa azaba saboda baya satirce kansa daga bawali dayan kuma annamimi ne hissan kuma idan muka kalli mutumin da yake bacci mutum zai rika yin bacci sai ya samu kansa a guri mai fadi a guri mai ni'ima mai yalwa wanda ma zai yi mafarki ya ganshi a Makka haka ne ko kuma ya samu kansa a guri mai kunci a kuntace guri mai tsanani yana fama da wahala har ya ta zufa yana bacci wani lokacin ma sai ya zabura ya farka daga wannan baccin tare da haka kuma yana kwance akan shimfidarsa a cikin ɗakin sa an gane amma kuma sai ya ganshi a wani guri a ganshi a Makka ya ganshi a ina ne cikin dausayi ko ya ganshi cikin azaba alhali kuma bisa ga waqi'i a kwance yake akan shimfidarsa kuma sai ya tashi ya ce wallahi na wani mafarki mai dadi ya wani mafarki mai dadi har ma ya ta fada dan me aka tashe shi dan kuma a cikin azaba yake kuma idan ya farka kuma a firgije zai tashi domin bacci kanan mutuwa ne shi yasa aka nuna masa wasu abubuwa wanda a waqi'i ba a ganin su saboda bacci yana kama da mutuwa shi yasa annabi ya kira Allah ya kira mutuwa bacci da suna wafat mutuwa Allah ya ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah shine wanda yake karban rayuka a lokacin mutuwarsa a lokacin mutuwarta wanda lokacin mutuwarta bai yi ba sai ya karbe ta a cikin bacci wallati lam tamut fi manamiha sai Allah ya karbe ta a cikin bacci dan haka bacci kanan mutuwa ne fayumsiku allati qada 'alayha al-maut sai Allah ya karbi wanda ya hukunta mutuwa akan ta wa yursilu al-ukhra ita kuma waccan da lokacin mutuwarta bai yi ba sai Allah ya sake ta ta ci gaba da rayuwa ila ajalin musamma har zuwa wani ajali na musamman da aka kayyade mata wannan hissan ya tabbatar da ashe abu yana iya faruwa amma kuma a waqi'i a ga ba haka bane idan ya tashi yace ya ganshi a Makka ba zaka ce ƙarya yake yi ba a gane ko tunda yayi mafarki ya gani mun fahimta ba zaka ce a'a ba haka bane ba eh haka ne ya ganshi a Makka amma kuma a waqi'i yana nan a kwance mun gane ko ashe waccan hujjar cewa ai ya saba mawaqi'i in mun bude kabari ba haka zamu gani ba zamu ga ana musu azaba ba ko ba zamu ga kabarin ya ƙara girma ba wannan bai zama hujja hujja ta hankali kuwa shi ma dai mai baccin mutumin da yake cikin bacci zai rika ganin wasu mafarki wanda idan ya farka kuma sai ga sun faru da gaske mutum zai yi mafarki kuma ya ga abin ya faru so nawa akai mutum ya yi mafarki kuma abin ya faru abin da ya mafarki kuma ya faru da gaske in kai baka taba yi ba wani ya taba yi kai mafarkin abu kuma in ka farka sai kaga kuma ya faru yaso da dama za ka yi mafarkin manzon Allah a sifarsa kai mafarkin manzon Allah kaga manzon Allah a sifarsa duk wanda ya ga manzon Allah a sifarsa to manzon Allah ya gani da gaske haka annabi ya faɗa yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya gani cikin bacci da gaske ko ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi domin shaytan baya iya yin kamantacciya da ni amma tare da haka mai baccin fa a cikin ɗakin sa yake akan shimfidar sa amma kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana kwance yana mafarki amma kuma ya ga wani abu kuma ya farka ya ga abin ya faru da gaske alhali kuma yana kwance akan shimfidar sa to idan hakan zai iya faruwa gaba da al'amuran duniya kaga yuwuwar sa game da al'amuran lahira yafi zama aula ashe ba abin mamaki bane an gane ko amma riyawar su da dogara da suka yi akan cewa in aka bude kabarin ai za a ga kabarin bai canza ba za a ga kabarin bai ƙara fadi ba ko bai matse ba amsar da malamai suka bayar anan sun bayar da amsa ta fuskoki daban-daban suka ce na farko baya halatta mutum yayi mu'aradar wato abinda hankalin sa yake nuna masa da shari'a ba a gwara abinda yazo a shari'ance da wani abu na shubha da tunanin ka yake nuna maka irin shubhar da inda a ce zaka tsaya kai tunani akan ta to wannan shubhar za ta kushe daga gare ka ma'ana idan nassi yazo ya ambace abu to ba daidai bane kai kuma idan kaga abin dai ya saba wa tunanin ka kace kai ba za ka yarda da shi ba ma'ana ba za ka yarda ba sai da abin da ya dace da waqi'i duk abin da ya saba wa waqi'i kai ba za ka yarda da shi ba to wannan duk wanda ya haka to hatta alkiyama ma ba zai yarda da ita ba an gane wannan haka akwai abubuwa na gaibi da dole za ka yarda da su akwai abubuwan da tunaninka ba zai iya hango su ba shi yasa wani mai hikima yake cewa kam min gha'ibin wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqim mutum nawa ne zai aibata magana mai kyau amma laifinsa illarsa shine mummunar fa'inta saboda mummunar fa'inta da gurbataccen tunani da yake da shi to sai ya aibata magana mai kyau magana ce mai kyau amma sai ya aibata ta ashe in ka tsaya ka wanke tunaninka ka natsu to akwai abubuwa da yawa da kake inkari zaka yarda cewa haka abin yake musamman idan abin da Allah da manzansa suka tabbatar da su wannan abu na farko kenan ba a gwara abinda nassi shari'a ta zo da shi da abinda hankalinka yake nuna maka abu na biyu abubuwa da suke faruwa a barzahu al'amura ne na gaibi wanda ba a ganin su da ido an gane ko domin inda ana ganin abubuwan da suke faruwa a barzahu da ido ko abubuwan da za su faru a alkiyama ana ganin su da ido, ko abubuwan da za su faru a cikin kabari ana ganin su da ido, to da fa'idar ilimi da gaibi ta tafi, da ba za a samu fa'idar ilimi da gaibi ba. Alhali imani da gaibi, nace ilimi, imani, ba za a samu fa'idar imani da gaibi ba. Alhali imani da gaibi yana daga cikin abin da aka yabi masu takawa da shi, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaibi, wanda suka yi imani da gaibi, suka yadda da Allah ba su ganshi ba, suka yadda da tashin kiyama ba su ganta ba, suka yadda da aljanna da wuta ba su gansu ba, suka yi imani da gaibi. Kaga imani da gaibi wani abu ne da yake tabbatar da imanin mutum da takawarsa, an gane ko? To inda komai na gaibi sai an nuna maka shi a fili, to kaga ashe ba za a samu wannan fa'ida ta imani da gaibi ba. Da sai ya zama da mai imani da gaibi, da mai gaibi, da mai jayiya da gaibi, duka ɗaya suke ba su da bambanci. Amma a cikin wannan ne za a samu masu imani da gaibi, Allah ya ɗaga darajarsu saboda imaninsu da gaibi, a samu kuma wanda ba su yi imani da gaibi ba, Allah ya ƙaskanta su. Wannan fa'idar ana buƙatar ta tabbata, ba za ta ko tabbata ba sai an ɓoye wasu abubuwa, ya zama ba a ganin su hissan, an gane, sai a ga su wane ne za su yi imani da su, su wane ne ba za su yi imani ba. Sannan abu na uku, azabar kabari da ni'imar kabari, a yalwata kabari ko a kuntata shi. Mamaci ne kadai yake ganin wannan, banda wanda yake raye, wanda yake mace shi yake gani, wanda yake raye baya ganin wannan. Wannan kuma kamar abin da yake faruwa a cikin bacci ne, a cikin bacci mutum zai ganshi a cikin wani kwazazzabo na raman hallaka, ko ya ganshi a cikin wani jin daɗi da ni'ima, amma mun muna zaune a nan ba ma gani. Shi fa yana bacci yana mafarki, amma kuma yana ganin sa a Makka, mu kuma ba ma ganin Makka. Ko kuma yana bacci ma yana dariya da wasu abubuwa irin wannan, yana ganin ni'imar da mu ba ma gani, ko yana ganin azabar da mu ba ma gani, alhali yana kwance a kwance akan shimfidarsa. A aikace annabi akan zo a yi masa wahayi, sallallahu alaihi wasallam, mala'ika ya zo yana yi masa wahayi a tsakankanin sahabbansa, shi annabi yana ji abinda mala'ikan yake cewa, amma sahabban ba sa ji. Ina ba za mu fahimta? Mala'ika zai zo su ga annabi ya yi shiru wani lokacin ya karo da zufa, sai su gane cewa ana saukar masa da wahayi ne, mala'ika ne yake gaya masa wahayin, amma su suna zaune ba sa ji. Sai an gama, sai ya ɗago kansa, sai ya ce an saukar da aya kaza kaza kaza, ku rubuta, sai ya karanta musu, sai su rubuta. Lokacin da mala'ika yake karantawa manzon Allah wahayin, su suna zaune fa, shi yana ji amma ba sa ji, wannan ba ma a cikin bacci ba, a farke. Alkur'ani duk ta haka ya sauka, kuma su masu inkarin azaban kabarin sun yadda da Alkur'ani, kuma da haka aka saukar da shi. Ana gayawa annabi, sahabbai ba sa ji, shi annabi yana ji, kuma in ya kare ya gaya musu su rubuta, ashe wannan, ashe ya nuna a duniya ma haka tana iya faruwa. Ya so da dama mala'ika zai bayyana a sura ta mutum ya yi magana da annabi, amma sahabbai ba sa ganin mala'ika kuma ba sa jinsa. Wannan abu na uku kenan. Abu na hudu, wato riskar dan adam takaitacciya ce, ma'ana ba komai bane dan adam yake iya riskarsa, an iyakance abinda dan adam yake iya ji ko yake iya gani ko yake iya fahimta da tunaninsa, an gane ko? Dan adam yakan riski abinda Allah ya bashi damar ya riska ne, ta fuskar ji ko gani ko fahimta. Dan haka ba zai taɓa yiwuwa ba dan adam ya ce zai riski duk abinda yake samanme, duk abinda yake samanme ne sai ya ganshi ko sai ya ji shi, ba zai yiwu ba. Akwai abinda yake samanme ne amma ba za ka ji shi ba, samanme ne amma ba za ka ganshi ba, ba za ka ganshi da ido ba, amma kuma ka yarda akwai shi. Ina fata an fahimta? Dan adam an iyakance masa idrak dinsa, ta fuskar ji ko gani ko fahimta, sannan nan guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da yake cikin su duk suna yin tasbihi, suna yin tasbihi, kuma Allah yana jin tasbihin su. Wani lokacin ma har yana jiyar da wasu daga cikin bayansa tasbihin su. Annabi Dawud yana yin tasbihi, duwatsu suna yin tasbihi kuma yana ji, tsuntsaye suna yin tasbihi kuma yana ji. Wani lokacin annabi zai dauko loma tana subhanallah subhanallah, mala'iku sahabbai suna ji loma to, an gane ko? Tana tasbihi, tare da cewa kuma wannan abin shabakantacce an shamakance shi daga gare mu akan wannan da Allah ta'ala ke ta tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sammai guda bakwai da kasai guda bakwai suna masa tasbihi da abin da yake cikin su duk suna yin tasbihi ga Allah yace kuma ba wani abu face yana wa Allah tasbihi sai dai ku ne ba kwa fa'intar tasbihin su gane haka shedanu da aljanu suna yin sa'ayi a ban kasa su kai su kawo su je can amma kuma me ba ma jin su ba ma ganin su mai wani da kuke zaune nan kusa da kai akwai aljani karka tashi mai wa ku wani aljani nan zaune wurin nan ya zo sauraron wa'azi mai wa domin aljanu sun halarci annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karanta alqur'ani suka saurari karatun alqur'ani suka ce wa junan su ku yi shiru suka yi shiru bayan annabi ya kare suka koma suka yi wa mutanen su wa'azi annabi bai san ko sun zo ba wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kamar su shirgo akan sa wani ya hawo wannan da suka kare suka ji abinda annabi ya faɗa wallahu ila qaumihim munzirin suka koba wajen mutanen su suka yi musu wa'azi kaga tare da haka ba ma ganin su aljanun ba ma ganin su amma sukan zo su zauna cikin ku ko wani abu ba ku gansu ba shi yasa Allah ta'ala ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzihu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladina la yu'minun Allah ta'ala ce ya ku yan adam kada shaytanu su fitine ku kada shaytan ya fitine ku kada shaytanu su fitine ku kamar yanda suka fitar da iyayenku daga cikin aljanna suna cire musu suturan su dan su nuna musu tsaraicin su yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shaytan yana ganin ku da shi da kabilan sa ta inda ku ba ku ganin sa inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladina la yu'minun Allah ce mun sanya shaytanu su zamo mataimaka ga wanda ba su yi imani ba su zamo majibinta ga wanda ba su yi imani da Allah ba to idan ya kasance halitta ba sa riskar duk abin da yake saman mene kenan baya halitta mutum yayi inkarin abubuwa da suka tabbata na gaibi wanda shi baya riskar su yace tunda bana gani da kai da hankali bana ganin abu bana jin sa to ba zai yarda da shi ba wanda shi da abin da yan falsafa suke yi yan falsafa suke cewa duk abin da ba za a same shi ba za a riske shi ta hanyoyin nan guda biyar ba to babu shi duk abin da ba za a gan shi ba ba za a ji shi ba ba za a taba shi ba ba za a shaka shi ba ba za a dandana shi ba to babu shi shi yasa yan falsafa in ka kai dan falsafa cikakke sai ka ce ba Allah kace babu Allah shi yasa wani dalibi da wani dan falsafa yake karantar da su falsafa yana son ya batar da su ya bata musu aqida yake ce musu yake so ya batar da su sai yake nuna musu wasu abubuwa a cikin aji a cikin class misali ya dauki wani littafi yace wannan menene su ce littafi to littafi kenan akwai shi tunda ana ganin sa wannan menene su ce kaza ne kenan wannan abun akwai shi tunda muna ganin sa sai da ya lissafa abubuwa da yawa sai yace kuna ganin Allah sai suka ce a ba ma ganin Allah kuna jin motsin sa ba jin motsin sa kuna taba shi ba ma taba shi kuna dandana shi ba ma dandana shi kuna shaka shi ba ma shakar sa kuna jin kanshin sa ba ma jin kanshin sa kenan babu Allah akwai wani dalibi shi ya karanci aqida ya sha ya koshi musulmi ne idan a kasa sai turai din nan ne sai yake tambayar dalibai sai ya daga wannan yace wannan menene suka ce bayro ne duk ne akwai duk kenan tunda gashi kuna ganin sa wannan menene aka ce wannan littafi ne akwai littafi tunda gashi kuna ganin sa sai ce to kuna ganin hankalin malam suka ce ba ma ganin hankalin malam ashe malam ba ya da hankali ashe malam ba ya da hankali tunda ba kwa ganin hankalin sa ba kwa taba hankalin sa ba kwa shaka hankalin sa ba kwa dandana hankalin sa kenan ba ya da hankali ce ya zaka ce ban da hankali to nuna mana shi babu gwada mana shi mu gani ba a ganin hankalin sa ba a jin motsin sa malam ba ya da hankali da haka kar ku yarda da abin da yake gaya muku ba ya da hankali تبارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وان دليلان سن تبتر ده تبتور تاشين القيامه سي كايده ده wannan sannan imanin kai ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullah